إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوا وأنن مسلاتي متارن البركة مسلاتي نقولك لكينن تكين قلن بوتي أجهر بوتي أولن يمتي نران الله دي يو شدة قوات رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديار ليه حدود 40 دبيو واند كما يكي دي دي دا شا تقوس قوات هدو ميلادية تا دبو بيو دا 20 دبيو أولن مجلسي دا مكي تفسير القرآن ميقرما واند منا ننشكين تفسير سورة الأنبياء كما منا تشكين كسر muna cikin kissar annabi Ibrahim alaihi salam. Akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya game da hukuncin yi wa shugabanni izgili ta kafofin sadarwa. To babu shakka musulunci yafi kowane addini tsari, yafi kuma kowane tsari tsari. Musulunci ya zo da tsarin zamantakewa wanda babu wani addini ko wani tsari na rayuwa da ya taɓa zuwa da shi, ta yadda kowane mai haƙƙi ake ba shi haƙƙinsa, babba da ƙarami kowa yana da haƙƙi, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, ba ruwanmu da duk wani wanda bai girmama babba daga cikinmu ba bai kuma tausaya wa ƙarami ba. Da babba da ƙarami kowa yana da haƙƙi. To bare kuma shugabanni, tsarin shugabanci a musulunci tsari ne mai ƙarfin gaske wanda yake toshe dukkan wata kafa da za ta kawo rarrabuwa ko za ta kawo rashin fahimtar juna a tsakanin al'umma. Duk wanda aka ce shugaba ne, sawa'un shugaba ne na addini ko shugaba ne na sarauta ko shugaba ne na siyasa, wannan duk shugabanni ne, kuma dole ne a ba su haƙƙinsu na girmamawa da yi musu biyayya a cikin abin da bai saɓa wa Allah ba. Mun sani cewa ana yi wa shugabanni biyayya ne a cikin abin da yake daidai da biyayyar Allah da ta manzansa. Allah subhanahu wata'ala ya kira muminai, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, ya ku wanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzo da'a da shugabanni daga cikinku. Sai ba a maimaita kalmar da'a ba da aka zo maganar shugabanni, dan a nuna maka da'ar shugabanni tana ƙarƙashin da'ar Allah da manzansa. To ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, sai aka ce wa ulil amri, ba a ce wa ati'u ulil amri ba. Annabi yana cewa innama at-ta'atu fil ma'ruf, yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi, ba a yi ma wani mahaluki biyayya a saba wa mahalicci. To shugabanci a musulunci dole ne shugaba a yi masa biyayya, sawa'un shugaban nan na ƙwarai ne, adali, mutumin kirki mai tsoron Allah, ko ka shugaba ne azzalimi, macuci, mara tsoron Allah, mara tausayi. Babu bambanci wajen yi masa biyayya tsakanin wanda yake mutumin kirki da wanda yake ba na kirki ba, mai adalci da wanda baya da adalci. Kowannensu inda yana da wannan matsayi na shugabanci, to dole ne a yi masa biyayya akan abinda bai zama saban Allah ba, ba a dubar bangaransa shi a ce idan ya zama mutumin kirki adali mai gaskiya mai amana sai a yi masa biyayya, in kuma ya zama marar kirki ko macuci a ƙi masa biyayya. Musulunci bai yarda da wannan ba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana akan shuwagabanni da za a yi nan gaba waɗanda suke azzalumai, sahabbai sun tambaye shi cewa to ya za mu yi idan muka riski wannan lokaci, ya zanto shuwagabanninmu suna zaluntar mu? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu alladhi alaikum wa salullaha lakum ko wa salullaha haqqakum, abinda yake kanku na yi musu biyayya ko ku sauke nauyin da yake kanku, ku kuma ku roki Allah ya karɓo muku naku. Wato kada ku zama tare irin su, wato ku zama tare da su a cikin abinda suke yi. Wato idan ya zanto sun yi ba daidai ba, kuma ku yi ba daidai ba, sai ku zama ɗaya a gurin Allah. Sai ya zanto kuma ba ku samu wani matsayi a gurin Allah ba, da ku kuma za ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi muku naku. To shi yasa ake son kai ka zamo ka riƙe amana, ka riƙe gaskiya, ko da kuwa wani ya cuce ka, kada ka ce za ka rama cuta da cuta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addil amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak, ka ba da amana ga wanda ya baka, amma kakka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Zagi da faɗar baƙar magana wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba. Duk mumini ba a yadda ya zanto mai yawan faɗar baƙar magana ko zagi ba ga kowane ne ba. Kowane ne, sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ne, ba a yadda a riƙa faɗar baƙar magana a kan wani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul mu'minu fusuq ko sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr, zagin musulmi fasikanci ne, yaƙarsa kuma kafirci ne. Saboda in dai mutum musulmi ne, ba a yadda ka gaya masa baƙar magana ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysal mu'minu bi fahashin wala la'an, mu'mini ba za a taɓa samun sa ba mai yawan zage-zage da munanan maganganu, da munanan maganganu. Wannan ba ɗabi'a ba ce ta mu'mini, mu'mini ba a san shi da wannan ba. To idan ya zanto a tsakaninmu mu ya mu an hana mu faɗa wa junanmu mummunar magana, to ina ga wanda yake shugaba? Shi yasa za mu ga magabata na ƙwarai suna faɗakarwa, suna jan hankali a kan wannan. Kamar yadda Abu Darda yake faɗa, kamar yadda ya zo a cikin as-sunna na Ibn Abi Asim, yake cewa a shuwagabanninmu manyanmu cikin sahabbai suna gaya mana cewa kada mu riƙa zagin shuwagabanninmu, kada mu riƙa fushi da su, kada mu riƙa musu wato algush, kada mu riƙa cutarsu. Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr ibn Abdullah, ɗaya daga cikin limaman Kufa da je mun yi magana a kansa lokacin da muke magana akan samari, da maganar da ya yi na kiran samari cewa siribaci lokacinsu, wani Abu Ishaq yana cewa ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khaira, ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khaira. Babu sanda mutane za su riƙa zagin shugabanninsu ko shugabansu face an haramta musu alkhairinsa. Wato sai ya zanto musu abinda zai zaman musu alaƙaƙai, matuƙar za su riƙa faɗar munar magana a kansa, to duk wani alkhairi ma da yake tattare da shi ba za su samu ba. Haka nan ma'ruful kharhi, ɗaya daga cikin bayan Allah masu gudun duniya, shi ma maganar da yake faɗa kenan, man sabba amirahu hurima khairahu, wanda duk zai zagi shugabansa to za a haramta masa alkhairinsa. Saboda haka mu zama musulmi ciki da waje, kada mu ce ai siyasa ce, siyasa ce ta bada dama, ko da demokradiyya ce ta bada dama ka faɗi abin da kake so akan shugabanninka, kai ma kana da wannan yanci. Musulunci shine sama da komai a wajenka, kuma shine rayuwarka, shine rayuwarka gaba daya. Duk abin da zai ci karo da rayuwarka zai ci karo da musulunci, to ka watsar da shi, kada ka dauke shi a matsayin dabi'a. Saboda kan mu mayar da wannan ganin wasu suna yi, waɗanda ba su san addini ba ko waɗanda ma ba musulmi ba, mu ce ai wani abu ne na birgewa. Babu shakka za mu cutar da kanmu, za mu cutar da rayuwarmu. Idan shugaba ya yi wani abin da ba daidai ba, ka yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da shi, ya dawo da shi kan hanya. Amma ba ka riƙa masa izgili ba, ko kana faɗar kalmomi na ɓacinci a kafofin watsa labarai ko a bainar jama'a, wannan baya daga cikin koyarwa ta magabata, kuma baya daga cikin tarbiyyar da musulunci ya ba wa 'ya'yansa. Saboda haka mu zama musulmi 100%, mu kwatanta abubuwan da Allah subhanahu wataala yake umarta mu da shi, mu bar abin da yake ya saba wa tafarki wanda yake na musulunci. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim alayhi salam da mutanensa, bayan ya farfasa gumakansu, ya yi guntu-guntu da su, sun zo sun same su a haka, suka shiga tambaya man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin, wane ne yayi wannan aika-aika ga allolinmu, lalle ya tabbata cikin azzalumai. To shine wasu daga cikinsu suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani matashi yana aibata su ana cewa da shi Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, sai suka ce to aje a kawo shi gaban mutane, gaban idan mutane, wal'alla sa shaidi aika-aikar da yayi su ji daga bakinsa ya yarda cewa shi yayi, sannan su ga irin ukubar da za a yi masa, don ya zanto darasi ga wani wanda zuciyarsa take saƙa masa, shi ma ya kwaikwaye shi. To shine suka tambaye shi bayan an zo da shi, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, kai ne kai wannan aika-aikar ga gumakanmu? To shine ya ba su ansa yake cewa bal fa'alahu kabiruhum hadha, a'a babban su din nan, babban nan nasu shine ya aikata haka. Fas'aluhum in kanu yantiqun, ku tambaye su in sun zama suna magana. Faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun, sai suka koma ga kawunansu suka ce lalle ku ne azzalimai. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun, sannan sai suka juyo ga kawunansu zuwa ga kafirci, suka ce lalle hakika ka san waɗannan ba sa magana. to aje mun ce zamu kawo maganar Ibn al-Qayyim da yayi a cikin Miftahu Dar al-Sa'ada dangane da fadar Annabi Ibrahim alaihi salam bal fa'alahu kabiruhum hadha da yace babban nan nasu shine yayi ga ce wannan jurwaye ne da kamar wanka magana ce mai harshen damo wato yana musu hannunka mai sanda akan cewa waɗannan da suke bautawa ba za su iya amfanar kansu da komai ba ballantana su ballantana ku su amfane ku to shine Ibn al-Qayyim yake cewa idan aka duba za a ga cewa duk magana da mutum zai yi to tana da bangare guda biyu akwai bangaren shi mai magana da manufarsa da abin da yake so ya isar da kuma bangaren wanda ake yi wa magana da abin da ake so ya fahimta waɗannan ɓangarori biyu suna tattare da kowace magana akwai shi mai yin maganar da manufar da yake so ya isar da maganarsa da kuma wanda ake yi wa maganar da abin da ake so a fahimtar da shi a cikin wannan maganar waɗannan ɓangarori biyu suna tare da kowace magana sannan shi ta ɓangaren mai magana idan ya yi maganarsa kuma maganarsa ta yi daidai da abin da yake a ƙasa wato ta yi daidai da abin da ya faru sannan kuma wannan maganar yana nufin shi wanda yake wa maganar ya fahimci abin nan da ya faru haka yake to kaga wannan gaskiya ce aka samu ta ɓangare duka biyu an samu gaskiya ta ɓangaren abin da ya faɗa ya yi daidai da abin da ya faru sannan kuma ma'anar da yake so saƙon da yake so ya isa ga mai saurarensa shi ɗin ne kuma ya isa saboda kaga an samu gaskiya ta ɓangare biyu ta ɓangaren mai magana da ɓangaren fahimtar da wanda yake sauraro idan mutum ya yi magana maganar nan ta saɓa wa abin da ya faru sannan baya ga haka kuma yake so ya isar da wani saƙo ba na abin da ya faru ba a wani saƙo na uku kuma yake so ya isar to babu shakka kaga an samu ƙarya ta ɓangare biyu ɓangaren abin da ya faɗa ya saɓa wa abin da ya faru sannan kuma saƙon da yake so ya isar har ila yau ta maganarsa kuma wani saƙo ne daban ba wanda yake shi ne muradi ba to wannan kaga ƙarya ce ta faru ta ɓangare biyu ɓangaren maganarsa da ɓangaren saƙon da yake so ya isar idan ya yi magana wadda take ita ce abin da ya faru ya faɗi abin da ya faru wato maganar da suke cewa al-mutabiqu lil-waqi ta yi daidai da abin da ya faru amma kuma sai ya fito da ita da harshen damo ta zama mai harshen damo tana iya ɗaukan wannan ma'anar ta abin da ya faru tana iya kuma ɗaukan ma'ana ta biyu amma shi saƙon yana so ya isar da ma'ana ta biyu kada a fahimci ma'anar ta farko wanda ita ce take daidai da abin da ya faru to kaga wannan maganar ta ɓangarensa shi da ya yi magana ya faɗi gaskiya saboda abin da ya faru shi ya faɗa amma saƙon da ya so isar tunda ya karkatar da mai sauraro zuwa ga wata ma'ana ta biyu don kuma ya saɓa wa gaskiya to wannan ita ce ake cewa tauriya wanda ita ce ake cewa tauriya mutum ya yi magana da harshen damo ta yadda mai sauraro shi ga abin da yake nufi amma mai sauraro hankalinsa zai tafi kan wani abu daban to wannan irin ta ce Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi to irin wannan ba a kiranta ƙarya ko da kuwa a kamanni za ka ci ta yi kamanni da ƙarya saboda an fito da ita saɓanin abin da yake shi ne a maganar da farko take nunawa to shine abin da Annabi Ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha ya ce fas'aluhum in kanu yantiqun ku je ku tambaye su idan har suna magana wato Annabi Ibrahim alaihi salam ya san ba sa magana su ma kuma sun san ba sa magana tunda ba su taɓa jin maganarsu ba ba su taɓa tattauna wani abu tare da su ba don haka wannan ƙalubale ne ya yi musu don ya san cewa babu yadda suka iya hujja ce ƙarfa za ta kafu a kansu na cewa suna bautawa abin da yake a karan kansa naƙisi ne tauyayye ne mai tawaya ne baya iya magana baya fahimtar magana ce fas'aluhum in kanu yantiqun bai ma ce in kanu yasma'un ko in kanu ya'qilun ba tare da cewa in dai har tambaya za a yi to akan tambayi wanda yake ji ko yake fahimta to amma sai bai ce in kanu yantiqun ba ko in kanu ya'qilun sai ya ce in kanu bai ce in kanu bai ce in kanu yasma'un ba, bai kuma ce in kanu ya'kulun ba, sai ya ce in kanu yantiqun. Saboda an-nutqu anan shine yake tafiya tare da jawabi, jawabin tambaya. Domin tambaya ba za a ansa ta ba sai ta hanyar wanda zai ansa din yayi furici, sannan a ji abin da yake faɗa. To lokacin da ya musu wannan kalubale, ya musu wannan hannunka mai sanda, su da kansu faraja'u ila anfusihim, sai suka koma ga kawunansu, wato suka koma suna tuntubar junansu, suna gaya wa junansu, suna zargin junansu cewa lalle ashe abin da suke yi dinnan bai dace ba. Faqalu innakum antumuz zalimun, ce lalle ku azzalimai ne, ma'ana suna gaya wa junansu cewa lalle sun cuci kansu, domin suna bautawa abin da baya ji, baya gani, baya iya magana. Don haka faraja'u ila anfusihim ay raja'a ba'dhum ila ba'd, kamar yadda Allah yake cewa sallimu ala anfusikum ay sallimu ala sallimu ba'dukum ala ba'd ko la talmizu anfusakum, ala nufin kada ku yi wa junanku, kada ku yi wa junanku zinde ko kuma ku yi wa junanku sallama. Faraja'u ila anfusi ay raja'a ba'dhum ila ba'd, sashin su ya koma ga sashi, ko kuma a'a suka koma kowanansu ya rika tunani a ransa, ya rika tunani maimakon zargin Annabi Ibrahim alayhis salam da cewa ya kakkarya musu gumaka, sai suka koma kuma suna tunani akan kankin kansu, suna ga cewa wannan tuhuma ba ita ya kamata su yi ba, a'a ta yaya aka yi ma har suke bautawa abinda baya ji baya gani. Saboda haka hujjarsu ta yanke, shi kuma hujjarsu ta kafu, hujjarsu ta kai ƙarshe, su kuma shi ko hujjarsu ta samu, don haka sun koma ga hankalinsu suna tunani. Saboda haka suna tunanin yaya suke bautawa abinda baya magana, baya iya kare kansa. Wannan shi ne tafsirin da wasu daga cikin malamai suka yi ba wannan gaba ko wannan aya. Daga ciki akwai Abu Sa'ad As-Sam'ani, akwai Al-Baghawi Shawkani da As-Sa'di da sauransu. Wasu suka ce faraja'u ila anfusihim bil malama, wato suka koma suna zargin kawunansu, ta yaya aka yi suka yi suka bari ba su kula da waɗannan gumaka sun ba su tsaro ba har abin da ya faru ya faru. Wasu sun fassara ayar da cewa haka ake nufi da faraja'u ila anfusihim, ma'ana sun koma suna zargin kawunansu cewa ba su ba wa gumakansu kyakkyawan tsaro ba, shi yasa suka ce innakum antumuz zalimuna, ce ku dai ne azzalimai, domin kun bar gumakanku sakaka haka nan ba tare da kulawa ba, ba tare da waɗanda za su ba su kariya ba idan ba kwanan. Wannan daga cikin magabata Wahab ibn Munabbih an samu wannan fassara daga gare shi, kamar yadda ita ce fassarar da Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya yi. Sai kuma waɗanda suka ce ma'anarsa faraja'u ila anfusihim, suka koma suka shiga tunani da ƙwaƙwalwarsu, suka komo hankalinsu ya dawo jikinsu, suka ce innakum antumuz zalimun, lalle ku kun zalunci kanku da kuka je kuna tambayar Ibrahim cewa shi ne ya yi wannan abin, me yasa ba za ku je ku tambayi gumakan da aka faffasa aka kakkarya ba, ga su nan a gabanku, ku tambaye su mana. To wasu daga cikin malamai sun yi wannan fassara cewa tunanin da suka koma suna yi shi ne tunanin yaya za su tsaya suna tambayar Annabi Ibrahim, shi yasa ya ce fas'aluhum in kanu yantiqun, sai suka koma suna tunanin cewa a in ba ku haka ne ba ya kamata ya zanto su muka tambaya, ba shi za mu tsaya mu tsare muna tambaya ba. Wannan shi ne tafsirin da Ibn Jarir al-Tabari da Al-Wahidi da kuma Ibn Ashur suka yi ba wannan aya. To shi ne Ibn Ashur a cikin tafsirinsa yake cewa yana yiwuwa ya zanto ma'anar ayar faraja'a kullu wahidin ila nafsihi, kowa shi kadai ya koma yana tunani a karan kansa, ai taraka ta'ammula fi tuhmati Ibrahim, ya daina tunani a game da tuhumar zargin Ibrahim da cewa ya faffasa musu gumaka, wata dabbara fi difa'i Ibrahim, koma yana tunanin wannan kare kai da Ibrahim ya yi wa kansa lallai shine abin dubawa. Suka ce innakum antumul zalimun, ku ne azzalimai, wato bai kamata ma ku jingina zalunci ga Ibrahima ba, da cewa suka ce da farko man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, cewa wane ne yayi wannan ga allolinmu, lalle ya tabbata cikin azzalimai. To sai suka dawo suka yi tunani suka ce kai a'a, ai mu ne dai muka zalunci kanmu, tunda dan menene ba za mu tsaya mu yi tunani kan wannan abu da muke bautawa ba, saboda zaluncin namu ne ba nashi bane. To wannan da farko a haka suka fahi, a haka suka tafi. Sai kuma daga baya shi dan ya dawo ya sake musu rada, ya sake saki musu saki-saki. To shikenan sai su kuma suka juyo suka dawo kan kafircin su. Shi yasa ayat gaba ta bude da summa, summa nukisu ala ru'usihim, summa daiman tana nuna tartib, wato tana nuna tarahi, afwan, tana nuna at-tarahi, tana nuna cewa tsakanin faruwar wannan abu da faruwar na biyu akwai tazara. To saboda haka maganar su ta farko cewa innakum antumul zalimun, bayan sun yi ta an dau dan lokaci haka, sai kuma daga baya suka sake U-turn, suka dawo dai akan wancan jayayya ta su ta baya, cewa annabi Ibrahim alayhis salam shine kawai ya kitsa wannan aiki, kuma bai kamata mu kyale shi ya kai labari ba, bai kamata mu kyale shi ya sha ba. Thumma nukisu ala ru'usihim, sannan suka dawo, sannan suka aka juyo da su, aka sa fi'ilin ya zama malam yusamma fa'ilu bina mabni lil majhul, thumma nukisu ala ru'usihim, sai aka juyo da su akan kawunan su. Asalin kalmar annaksu da larabci shine a juya kasa ta koma sama, sama ta koma ta komo kasa, wannan shine annaks. Akan ce sulibal lissu mankusan, wato idan aka kama barawo aka gicciye shi kansa kasa sama, kafafuwansa sama, akan ce an gicciye shi mankus, wato an juya samansa ta koma kasa, kasa ta koma sama. To anan ana so a nuna maka yadda gaba daya suka sake dawowa a birkice, wanda da sun kamar sun miƙe za su fahimci yadda abu yake. To kawai suna sake U-turn suka dawo, to kamar an mayar da kafafuwansu sama, san su ga koma ƙasa, kaga al'amari ya rikice, babu yadda za a yi tafiya a irin wannan yanayi mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, yanzu wanda yake tafiya a kife a kan fuskarsa shi ya fi shiriwa, ko kuwa wanda yake tafiya miƙe kyam a kan tafarki madaidaici. Babu shakka wanda yake tafiya a miƙe, wannan shi ya fi zama a kan shiriya, saɓanin wanda yake tafiya a kan fuskarsa. To saboda a nuna maka yadda gaba ɗaya ƙwaƙwalwarsu ta dawo ta rufe ruf, sannan suka rasa alƙibla, sai aka ce sun baduke su ala ru'usihim, sai aka juyo da su a kan kawunansu, ma'ana yanzu sai ƙafafuwan suka koma sama, abinnan kan kawunan kuma suka dawo ƙasa, wanda yake nuna gaba ɗaya hankalin ya juye, sun koma dumu-dumu cikin harkar ɓatarsu. Suka ce innakum antumul zalimun, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun, suka dawo suka ce lalle mun rantsi kai daman ka san cewa ba sa magana, wato yanzu kana so ne kawai ka kubutar da kanka, shi yasa ka bagarar da maganar, ka maida mu muje mu tambayi gumakanmu tare da ka san ba sa magana. To ai daman ya san ba sa magana, kuma kuma kun san ba sa magana, amma kuma kuke bauta musu, wanda wannan shine sakon da shi yake so daman ya isar, ku fahimci cewa ba sa magana. To ku da kanku yanzu kun dawo gashi da kanku kun furta, daman kuma abin da yake so ya samu daga wajen su kenan. Laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun, waɗannan dinnan kai ma ka san ba sa magana, to wannan ita ce maganar da yake so ya ji daga wajensu, sun kuma gashi sun faɗa, saboda haka suna bautawa abin da baya ji baya gani. Wannan abu da annabi Ibrahim ya yi alayhi salam na kakkarye gumaka da rusa su. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan, kuma ya dora sahabbansa akan yin wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bude Makka. Bayan ya bude Makka, ya ci Qurayshawa da yaki. A cikin Ka'aba da wajenta akwai gumaka kusan 360 da Larabawa suka tara, kowa yazo ya aje nashi yana bauta masa. To bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ci nasara, ya shiga garin Makka shekara ta 8 bayan hijira, to shi ne duk ya ruru sau dannan gumakan. Yana cewa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, ja'a al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Yana fadar waɗannan maganganu na cewa ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta rushe, daman ƙarya rusasshiya ce ba mai zama ba ce. Wa qul ja'a al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id, ka ce gaskiya ta zo, ƙarya ba za ta sake faruwa ba kuma za ta sake dawowa ba. Haka ya rika sa abin nan dinsa, takobinsa, sandar bashinsa yana zungure waɗannan gumaka suna zubewa ƙasa. Duk haka aka kakkarya su, aka fitar da su, aka je aka watsar da su. To haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta aika sahabbansa ɗaya bayan ɗaya, bayan ya ci garuruwan Larabawa da yaƙi, yana rurrushe gumakan da suke bautawa. Ya aika Tufail ibn Amr ad-Dausi, ɗaya daga cikin sahabbansa da ya shiga musulunci, ya tura shi zuwa ga abin ɗinsu, zuwa ga gunkin garinsu wanda suke bautawa, ya ce ya je ya rushe shi. Wani gunki da suke kira Zulkafai, ce ya je ya rushe shi. Ya je ya rushe shi kuma ya ƙona shi. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Ali ibn Abi Talib, shi ma ya aika shi zuwa ga gunkin ƙabilar Tai, shi ma ya rushe shi. Wani gunkin su da suke kira Al-Fils, ya rusa shi, ya yi kwatsa-kwatsa da shi. Haka nan ya aika Jarir ibn Abdullahi al-Bajali, ya aika shi zuwa ga wani gunki da suke kira Zulkhalasa, shi ma gunki ne na mutanen ƙabilar Bajila da ƙabilar Khatam suna bauta masa, ce a je a rushe shi. Ya je ya rushe shi. Haka nan ya aika Khalid ibn al-Walid, shi ma ya je ya rushe Uzza, wani babban gunki wanda suke ji da shi, an ce abin nan yana daga cikin gumakan da shi wannan Amr ibn Luhai ya kawo, ya dasa ya farkon wanda ya kawo gumaka, yana daga cikin gumakan farko da aka dasa da ƙabilun Qurayshawa da sauran ƙabilun Larabawa suna ji da wannan gunki. Ya je ya rusa shi, yana cewa kufranaka la subhanaka inni ra'aytu Allah qad ahanaka, ce kufranaka la subhanaka inni ra'aytu Allah qad ahanaka. Yana rusa shi, yana cewa mun kafirce maka, ba za mu ce tsarki gare ka ba, domin mun ga Allah subhanahu wata'ala yadda ya wulakanta ka. Haka ya rusa shi. To bayan ya gama, ya dawo ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gama. Annabi ya ce da saura baka gama ba. Ya sake komawa, yana komawa wajen wannan bauta inda ya rusa wannan gunki, sai ya ga wata mace tsirara haihuwar uwarta, kanta buzu-buzu, ta saki gashinta, tana ganinsa, ta yiwo kansa, shi ma ya yi kanta da takobi ya sare mata kai. To yana yin haka, ya dawo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya ce to yanzu ka gama aiki. Wato wannan dodon da yadda suke bauta ce tare da wannan gunki. To haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika Sa'id ibn Zaid al-Adawi, shi ma ya aika shi zuwa ga gunkin Mana, shi ma an sani yana daga cikin manyan gunki gumaka da Larabawa suke bautawa. Akwai ƙabilar Al-Aus da Khazraj suna girmama wannan gunki ƙwarai da gaske. Kusan in za su je hajji ma a daidai wannan gunki suke yin ihrami, kuma su yi ɗawafi da shi. In sun je su ƙi yin Safa da Marwa saboda girmama shi wannan gunki. To shi ma bayan ya ainihin rusa shi, to shi ne shi ma wata mata irin mai waccan kama tsirara haihuwar uwarta kanta ba komai ta yi burin gitsatsa da gashinta sai wo kansa ita ma ya kashe ta. To haka nan Amr ibn As shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya rushe gunkin Suwa wanda yana daga cikin gunkin da Larabawa suke bauta musamman kabilar Huzayl suna bauta wannan gunki. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsibirin Larabawa ya yi wannan aiki na rusa gumaka kamar yadda kakansa Ibrahim alaihi salam ya rusa gumaka. Wannan yana daga cikin kawar da barna ga wanda yake da iko da hannunsa. Sai Annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. To at-taghyiru bil yad yana tare da waɗanda suke da iko. Ko dai waɗanda annabawa ne Allah subhanahu wataala ya ɗora musu wannan aiki ya ce su je su yi. Kuga shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi iko. Lokacin da yake zaune a Makka bai taɓa wani gunki a Ka'aba ba. Nan yake zuwa ya yi ɗawafi, yake zuwa ya yi sallolinsa, yana kuma ganin waɗannan gumaka a tsaitsaye, wasu a ciki, wasu a waje. Amma bai taɓa su ba saboda a lokacin bai da wani ƙarfin da zai yi haka. In yi haka fitina ce za ta tashi, kuma sahabbansa masu rauni su za su cutu. Amma lokacin da ya ci garin Makka da yaƙi ya zanto shi yake da wuƙa da nama, shi ne ke da iko, to a lokacin sai ya shi da kansa ya riƙa rushewa kuma ya ba da umarni a je duk inda irin waɗannan abubuwa suke a kawar da su. Don haka duk wani guri da ake ɓarna, to waɗanda suke da ikon kawar da wannan ɓarnan wajibi ne a kansu su yi haka. In dai suna da ikon yin haka, to wajibi ne. Idan ba su yi ba, to babu shakka Allah su zai tambaya. Kai da ba ka da ikon yi, ba za a ɗora maka alhakin ka je ka yi ba. Ganin cewa ana yi ka ce bari ka je, ko ku je ku haɗa wata ƴar ƙungiyarku kuna jin ku samari ne majiya ƙarfi, ku je ku tsokano wata fitina. A'a, musulunci bai zo da irin wannan tsari ba. Shi yasa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai taɓa waɗannan gumakan ba. Ga su dai a inda sai kenan yake zuwa ya ibada, tunda ba shi da wani iko a lokacin. Amma lokacin da ya zama shi ne shugaba na gaba ɗaya, komai yana hannunsa, a lokacin sai ya yi, kuma sai ya umarci sahabbansa cewa su je su ma su rushe irin waɗannan gurare da ake bautar wani ba Allah ba. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana abinda Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi a nan. To a nan za mu ga waɗannan mutane Annabi Ibrahim alayhi salam ya musu hujja a kan zamantowar waɗannan abubuwan bauta ba ababen bauta ba ne na gaskiya, da cewa ba sa magana. Ashe rashin yin magana tawaya ce wadda bai kamata a jingina ta ba ga wanda shi ya kamata ya sifantu da kamala. Shi yasa malamai suka riƙa yi wa mabiya ƙungiyar Jahmiya da Mu'tazila kausar raddi, da suke kore wa Allah subhanahu wa ta'ala magana, cewa Allah baya magana. Ce to kaga a nan idan ya zanto Annabi Ibrahim alayhi salam ya kafa hujja akan zamantowar waɗannan ababen bauta ba ababen bauta ne na gaskiya ba, da cewa ba sa magana, ashe kaga shi nashi Allah yana magana. In ya zanto shi ma nashi baya magana, to kaga bai bambancin su da shi. Saboda haka wanda ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya sifantu da siffar magana, ayoyin da suke magana akan maganar Allah subhanahu wataala suna nan da yawa a cikin Alkur'ani, ba sa kirguwa. Sannan Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya nuna cewa rashin yin magana ta wasu abubuwan da ake bautawa alama ce ta cewa ba su cancanci bauta ba. Kamar mutanen Annabi Musa alaihi salam lokacin da suka riƙi ɗan maraƙi suna bauta masa, kaga Allah subhanahu wataala ya nuna musu wato shashancinsu da suke bautawa abinda ba zai iya musu magana ba. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila, ba su ga baya iya musu magana ba, baya nuna musu hanyar da ya kamata. Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum naf'an wa dharran wa la naf'a, ba su ga cewa in sun yi magana baya iya mayar musu da magana ba, kuma baya iya mallaka musu cutarwa ko amfani. Ashe kaga wanda zaka bautawa dole ya zama ya sifantu da sifar kamala. Wannan yake tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya sifantu da sifa ta magana, yana magana kamar cewa kallama Allahu Musa taklima. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce to yanzu kwa rika bautawa wani ba Allah ba abinda ba zai amfanar da ku komai ba ba zai cutar da ku ba uffil lakum tir da ku walima ta'buduna min dunillah da abin nan da kuke bautawa ba Allah ba afala ta'qilun yanzu ba kwa hankalta ba wato da yadda hujjarsa ta bayyana su da kansu suka yi ikirarin cewa gumakansu ba sa magana laqad alimta ma haula'i yantiqun su da kansu suka fito suka yadda kowa ya ji suna maganar cewa gumakansu ba sa magana to kaga hujjarsa ta fito zahiri dama abin da yake so kenan to sai juyo yana musu wa'azi yake cewa afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum yanzu kwa rika bautama wani ba Allah ba abinda ba zai amfanar da ku komai ba ba zai cutar da ku ba zai muku amfani ba ballantana ku ce kuna bauta masa ne don ku samu amfanin da yake tattare da shi ba kuma zai iya cutar da ku ba ballantana ku ce kuna bauta masa ne don kuna tsoron kada ya cutar da ku dama waɗannan abubuwa biyu su suke sa a bautawa abu masu bauta suna yin bauta saboda ɗayan waɗannan abubuwa biyu ko duka biyun ko dai suna bauta masa ne saboda su samu amfani daga wajensa kuma su tsira daga cutarwarsa ko kuma suna bauta masa ne don amfanin ko da kuwa ba zai cutar da su ba ko suna bauta masa ne don tsoron kada ya cutar da su ko da ba zai amfane su ba to ku duka babu ko ɗaya ba za su amfanar da ku ba ballantana ku ce kuna bautar su don ku amfana ba za su iya cutar da ku ba ballantana ku ce kuna bautar su ne don gujewa kar su cutar da ku kuma ku da kanku dai kun ga sun kasa kare kansu da kansu an zo an rugurguza su wani saurayi ya zo ya rugurguza su ya faffasa su ya yi guntu-guntu da su ba su iya kare kansu ba to ta yaya kuke tsammanin cewa yayin da wani abu mummuna zai same ku za su iya kare ku uffil lakum tir da ku wannan yana nuna yadda annabi Ibrahim alayhi salam wato yazo iya wuya dan kalmar uffin tana nuna cewa mutum yazo iya wuya ransa ya baci ganin abin takeici saboda abin takeici ku tsaya ku sa gumaka a gaba kuna bautar su ba zan sasa amfani ko ba za su cuce ku ba abin takeicin ya kai matuƙa shine uffin lakum tir da ku wali ma ta'buduna min dunillah da ababan da kuke bautawa ba Allah ba afala ta'qilun to yanzu ba za ku hankalta ba ba ku da hankali ne wanda zai nuna muku munin abin da kuke aikatawa na bautar wasu gumaka wasu duwatsu waɗanda ba za su amfane ku ba ba za su cutar da ku ba ba su cancanta ku bauta musu ba yanzu hankali ba zai zo muku ba ku bar bautar su ku bauta ma wanda shine mai amfanarwa shine mai cutarwa shine Allah shine zai amfanar da kai shine kuma yake da ikon ya cutar da kai idan ka saba masa dan me ba za ku yi aiki da hankalinku ba ku bauta ma wannan a wani guri cikin suratu safat cha fa aqbalu ilayhi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun suka taho da sauri wajensa bayan ya rurrusa musu allolinsu sai yake cewa da su a ta'buduna ma tanhitun yanzu kwa bautawa abinda ku kuke sassakawa da hannunku wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah kuma shi ya halicce ku da abinda kuke aikatawa wato da ku da gumakan da kuka saka duka halittar Allah ne ya za ku bar mahaliccin kowa da komai ku je kuna bautawa abinda ku kuke sassaka da hannunku saboda haka ya ƙara tsayar musu da hujja yanzu ya samu kafa da zai isar da sakonsa tare da hujjar da su suka yi wa kansu da kansu talal da suka kama kansu da kansu da ita, to shine anan ya zanto hujjar su ta yanke, babu kuma abin da za su iya fuskanta sa da shi na magana. Sai suka ce قالوا سي suka ce harriquhu, ku kona shi, wansuru alihatakum, ku taimaka wa allolinku, in kuntum fa'ilina, in kun zamanto masu aikata hakan. Qulna, muka ce ya naru, yake wuta, kuni bardan, ki zamo sanyayya, wa salaman, da aminci, ala ibrahim, ga ibrahim, wa aradu bihi kaidan, sun yi nufin shirya masa makirci. Faj'alnahumul aqsarin, sai muka sanya su su ne tababbu. A nan bayan annabi Ibrahim alayhis salam ya nuna musu munin abin da suke yi, ya kuma kure su da hujja, su kuma sun kai bango babu abin da za su iya faɗa, kuma ma'ana dai sun tabbatar abin nan da suke bautawa ba za su iya tsina da komai ga kawunan su ba balle gare su. To zuba abin da ya rage, sai su koma su yi amfani da ƙarfin tuwo, su nuna ƙarfi, su nuna cutarwa da zalunci gare shi, suna ga wannan shine kawai zai magance musu matsalar da ya haifar musu. Qalu, sai suka ce babu shakka lokacin da hakan za ta faru ba duka ne za su buɗi baki su ce a ƙona ba, wasu ne za su faɗa, ko mutum ɗaya ko biyu ko fiye da haka, to amma saura za su goyi baya. To duk sanda aka zo da wata idea, aka zo da wani ra'ayi, sai ya zanto mutum ɗaya ya zo da shi ko biyu suka zo da shi, saura suka goyi baya, to duka ne suka faɗa. Saboda haka duka gaba ɗaya ake jingina musu aiki, a ce mun yi taro, mun yi meeting, mun yanke hukunci, mun zartar kaza kaza kaza, kuma za ka samu idea watakila mutum ɗaya ne ya kawo ta, aka goyi bayansa, shi kenan za a ce gaba ɗaya aka yi. To shine Allah ya jingina musu maganar gaba ɗaya, saboda sun karɓi maganar, sun kuma yadda da ita, kuma wane ne ya faɗe ta. Qalu harriquhu, suka ce a ƙona shi, a ƙona shi, saboda suna ganin ƙonawar wato ita ce mafi munin azaba ko azabtarwa, ita ce mafi wato azabtarwa mafi tsanani da za su yi masa. Wannan yake nuna cewa wato suna cike da haushinsa matuƙa da gaske, kuma suna ganin abin da ya yi ɗin nan ba ƙanƙanin laifi ba ne, laifi ne da ya wuce kowace irin azaba. A wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa an kawo ra'ayi biyu ne, ba ma kana jawaba qaumi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu, ansar mutanen su shine ku kashe shi ko ku ƙona shi. Wato akwai waɗanda suka kawo maganar a kashe shi, a sa takobi, a sare masa kai ya mutu. Sai suka ce a'a, ai ba haka za a yi ba, ƙona shi za mu yi da wuta. To sai duk aka yadda da maganar ƙonawar, to aka yadda da maganar ƙonawar, sai Allah ya jingina musu duka ra'ayin, aka ce qalu, sai suka ce gaba ɗayansu harriquhu, ku ƙona shi, wansuru alihatakum, ku taimaka ma waɗannan gumakan naku waɗanda aka farfasa su, aka rugurgu da su, ku taimake su. To kaga a nan ma sun ƙara nuna cewa waɗannan ba alloli ba ne, yaya za a yi shi mai bauta da yake neman taimako a wurin allolinsa, kuma yanzu shi ne zai taimaka wa allolin nasa, kaga abu ya zama shirme. Sau haka shi kafiri haka zai ta shirmansa, amma shi baya jin yana shirme. Harriquhu wansuru alihatakum, ku ƙona shi, ku taimaka wa allolin naku, in kuntum fa'ilin, in kun kasance masu aikata haka ne. Wato wannan in kuntum fa'ilin kamar ƙarin ziga ne, ba su kice in dai har kuna da niyyar za ku ɗau mataki, to ga abin da ya kamata ku yi. Saboda haka wasu suna ƙara wa sauran 'yan uwansu ƙaimi cewa lallai su yi wannan, saboda haka suka rika hura wuta ganga ganga an ce sun jima suna hura wutar ta yadda wutar ta huru ba karamar huruwa ba kowa ya kawo gudunmawa a gari yadda za a rura wannan wuta karkayin itace ta ko ina a labarurka da ake bayarwa wanda babu wani nassi na sunna sahihiya ko alqur'ani da ya nuna ce wutar da suka hura ta ma ko tsuntsu ya zo gittawa sai dai ya fado a soye ya gasu to wai bayan sun gama kuma sai suka rasa to ta yaya za su yi yanzu su jefa shi ciki tunda ba wanda zai iya matsawa inda take shine shedan ya zo ya ce musu su yi majaujawa suka yi majaujawa sai su dora shi a kai sai su harba shi to hakan suka yi saboda haka sai suka yi wannan suka jefa shi ciki lokacin da suka jefa shi shi kuma yana hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da ya rika fada kenan kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi dan abbas ce hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar hasbunallahu wa ni'mal wakil ibrahim ya fade ta lokacin da aka jefa su wuta wa qalaha muhammad sallallahu alayhi wa sallama hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya faɗi wannan lokacin da quraishawa da sauran larabawa suka yi masa ganganku suka yi masa taron dangi da niyyar za su zo su murƙushe shi da sahabbansa a madina to a wannan lokacin da aka gaya masa cewa innan nasa qad jama'u lakum mutane fa sun yi muku taron dangi fakhshawhum ku ji tsoransu fazadahum imanan sai wannan magana sai ta ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to shi yasa yazo a cikin musannaf na ibnu abi shayba daga abdullahi dan amr yake cewa inna awwala kalimatin qalaha ibrahim lamma ulqiya fi an-nar hasbunallahu wa ni'mal wakil farkon kalmar da ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta ce hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai abin da ake ruwaitowa cewa Jibrilu ya zo wajensa lokacin da aka harba shi sai ce zai fada wuta ya zo yana tabbaye sa cewa alaka haja sai ya ce amma ilaika fala kana da bukata ta sai ya ce a inda ya wajenka ne a wannan bai inganta ba babu wannan akwai ruwayoyi daban-daban da aka yi ta ruwaitowa marasa inganci da sukan su labarai ne cewa a mala'ikan ruwa ya zo mala'ikan iska ya zo mala'ikan wane ne ya zo kowa ya zo ya kawo tai cewa in yana son ya taimaka masa zai yi to akwai ma har ake cewa an ce da shi ya roƙi Allah ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bihali hasbi min su'ali ilmuhu bihali ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba tunda ya san me nake ciki wannan bai inganta ba babu yadda za a yi annabin Allah ya nuna cewa addu'a da roƙon Allah ba wani abu bane abinda Allah abinda ya inganta ya ce hasbunallah wanda wannan kuma roƙon Allah ne ya faɗe shi ne a sigar roƙo yana roƙon Allah ya iya masa abinda ya fi ƙarfinsa annabi Ibrahim alayhi salam ba zai faɗi haka ba annabi Ibrahim alayhi salam addu'o'insa suna nan cikin alƙur'ani wurare da yawa cikin suratul baqara cikin suratu ibrahim surar da aka bata sunan shi ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي آل الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء annabi ibrahim alayhi salam yayi ta yin addu'o'i ga sunan cike da gurare da yawa alqur'ani kuma a ce wai shine zai ce shi ba zai roki Allah ba ai Allah ya san me yake ciki wannan annabin Allah ba zai faɗi wannan ba Allah ya san kana da bukata amma kuma yace kai addu'a qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya san kana da ya san me kake ciki ya san bukatarka amma ce ka roke shi saboda sanin bukatar ka ba zai hana ka roƙe shi ba kamar yadda ya san kayi zunubi amma ya ce ka nemi tuba ka yi istighfari sai ka ce tunda ya san nayi zunubi ba sai na nemi tubansa ba, zaka nemi tubansa, wannan ibada ce. Lokaci yayi zamu tsaya anan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.